بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر تابنا حقوة أولنا ساهية تالي تنين يومنا شابيو وشادين شابيو قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تا دو نيا دليه دو دا أربعين دا هدو وانديدا چه وأكو وطن هدو ميلاديا نا دو بيو دا أشرين دا أكو إن شاء الله تعالى زامو دسا دك عند مكتايا چكين تفسير القرآن ميقرما منا چكين سورة عبسة أجيا من كانت آيوي نفرقو ونسيكي چكين ونن سورة kusan mun tsaya daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin mai imani akan cewa ya dubi zuwa ga hatta da abincin da yake ci, akwai abubuwa ko alamomi da suke jan hankalin shi akan cewa ya gane girman Allah subhanahu wa ta'ala. Shi da Allah ce falyanzuril insanu ila ta'amihi, dan adam yayi dubi zuwa ga abincin da yake ci. Wannan abincin kadai idan ka dube shi zaka san cewa lalle akwai ayoyin Allah subhanahu wataala masu yawa karkashin haka. Wanda kuma ajiya mun ji bayanan da yawa daga cikin malamai suka yi, bal hasalima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa lalle abincin da dan adam yake ci wannan misali ne karara wanda yake bayyana mishi matsayin da duniya take da. Yani duniyan nan ba a bakin komai take ba. Yanda kake ga abincin nan gashi nan abun kayatarwa abun kaza abun kaza, amma idan aka ci shi da ɗan awoyi kuma ya kuma wani abu na daban wanda dan adam yana kyamar shi. Kina wanda kare sa mutum ya rudu da abin da yake duniya ne. Allah ya ce anna sababna al-ma'a sabba. Ai inna sababna al-ma'a sabba. Allah ya ce lalle mu ne muka zubar da alma'a mamakon ruwa sabban zubowa. Ubangiji subhanahu wataala shine yake zubo da ruwa daga sama, wanda aikin Allah ne, babu wani wanda yake da ta cewa a kai, ba wanda ya isa yayi, babu wanda ya sanya abin zai kasance sai Ubangiji subhanahu wataala. A ina zai sabka, sannan in ya sabka na adadi nawa zai sabka, sannan adadin kazan na in ya sabka mi zai amfanu, mi zai cutu, mi zai yi kaza, mi zai amfana da wannan ruwan da zai sauka, duka wannan iya cikin ilimin Allah subhanahu wataala. Inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha. Allah shi yake sabkar da ruwa daga sama. To Allah yake cewa anan anna sababna al-ma'a sabba, lalle mu ne muka zubo da ruwa daga sama sabban zubowa. Yanzu wannan ruwan bayan ya zubo, sai Allah yake cewa thumma shaqaqna al-arda, sannan kuma muka tsaga ƙasa. Shaqqan tsagawa, ta wace hanya? Ai ta hanyar hutuwan shibkan da aka yi a cikin ta. Zaka ga azo ai shibka, wannan shibka Ubangiji subhanahu wataala yake daukan yaunin huddoshi. Kana zawwa ka hinya ya hutu, zaka ga ya fara dullowa, ƙasar ta tsatsage daidai iya inda zai hutu, ta tsage kuma tabbas hutuwa zai. To shi Allah yake cewa thumma shaqaqna al-arda shaqqa, sannan kuma Allah ya ce mu ne ai muka tsaga ƙasa tsagawa, ai bin nabat, ta hanyar fitar da tsirrai. Fa ambatna fiha habba, fa ambatna sai muka tsiras, sai muka huddo fiha daga cikin ta ita ƙasa, habban kwaya, ko ya zamanto kamhan ko sha'iran ko sultan ko duhnan ko zurratan au duka ko ba menene ne, ko ya zama alkama, ko ya zama hatsi, ko ya zama dawa. Kaga wannan ambatna fiha habba, Allah ya ce mu ne muka fitar da wannan tsirran daga cikin ƙasa. Bayan haka nan wa'inaban, da inabi rezan kenan wa inaban shine abin da ake kira da suna inab kenan rezan sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yake cewa bayan inabin ma kuma wa qadba maliki cewa shine alqattu wal alaf abinda zai iya zamantowa a matsayin ciyawa duka ubangiji subhanahu wataala shi ya fitar da su wa inaban da inabi wa qadban sannan kuma da abinda yake ciyawa ne sannan wa zaitunan Allah subhanahu wataala shi ya fitar da shajaratu zaitun icce na zaitun sannan wa nakhlan da itace na dabino duka wannan iya daga cikin abinda ubangiji subhanahu wataala ya fitar ta bangaren da ya shahi tsirrai sai ya ce wa hada'iqa haka Allah shi ya fitar da basatin yani garake da zaka je ka ga shibkokin da ba su da iyaka a sama waye ya fitar da wannan itacen gabaki daya shine Allah subhanahu wataala wa hada'iqa Allah ya ce gulban yani da garake waɗanda suke kumshe da itace manya guluban ay izaman shajaruha wanda wannan garkan nan itacen ta manya ne kaga gabza itace a cikin wannan gona duka wannan aikin wane ne aikin Allah subhanahu wataala ne to waɗannan duka suna mana nuni akan cewa bawa ya gane girman da Allah subhanahu wataala yake da akan shi sannan Allah yake cewa fakihatan haka kuma Allah shi ya fitar da diyan marmari abinda ya shahi a lemu ne mangoro ne wane ne kaza ne duka waɗannan ubangiji subhanahu wataala shi ya samar da su ka duba kaga icce za a shifka amma kuma daga sama sai yayi diya sai ka rasa diyan nan daga ina suka zo hukuncin Allah sannan kuma diyan su ma kala-kala wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne sannan kuma daga cikin abin da zai ƙara sa bawa ya ga girman Allah subhanahu wataala yanzu ka duba kaga da iccen lemun tsami da iccen lemun zaki da iccen mangoro da iccen dukkan wata abin da yake diyan marmari ne duka me ake ba su ruwa wannan ruwan kuma kalan shi ɗaya ne amma sai kaga wancan yayi zaki wancan yayi daci wancan yayi tsami wancan ya zama to dabri gare shi wannan duka yana maka nuni akan girman Allah subhanahu wataala ga kalan ruwan da suke sha kalan ruwa ne daya amma sai ka samu wannan iya da bugun zaki wannan kuma kaza wannan kuma kaza wannan kuma kaza to waɗannan duka aiki ne na Allah subhanahu wataala shi ya fitar da fakihatan diyan marmari wa abba sannan kuma da ai mata akuluhul baha'im abinda dabbobi za su iya ci na ciyawa duka iya daga cikin abinda aikin Allah ne subhanahu wataala yanzu bayan Allah ya gama waɗannan bayanai sai ya ce mata'an lakum ai wannan abubuwan da aka ambata muku tun daga bayanin da ya shahi anna sababna al-ma'a sabba sabkar da ruwan daga sama tsaga ƙasa summa shaqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba sannan wa zaitunan wa nakhla wa hada'ika gulba wa fakihatan wa abba waɗannan duka ni'imomin da Allah subhanahu wataala yi sai ya ce mata'an lakum abin jin daɗi ne a gare ku ku diyan adam wali an'amikum kuma da dabbobinku yanzu misali mutumin da zai shimka gujiya kaga zai shimka gujiya ko yayi amfani da diyan ganyen kuma na gujiyar sai ya ba dabbobin shi ne su yi amfani da shi to haka zaka samu a cikin da yawa daga cikin dangin abin da yake ciya wannan abincin da yake fitowa daga cikin ƙasa wani bangare naku wani bangare nasu to wanda ka ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ga diyan adam ya sabkar da ruwan sama ya tsaga ƙasa ta fitar da tsirrai sannan kuma Allah ya ce fa ambatna maka tsiras daga cikin ƙasan nan habban ƙwaya ta hatsi ta dawa ta kaza wa inaban da inabi sannan kuma wa qadban da ciyayi a Hausa suna kira shi da suna qadba ciyayi koga ce ciyawa da wa zaitunan haka da zaitun wa nakhla da haka da binu wa hada'ika da wasu garake gulban ma'abutan itace katta wa fakihatan wa abba haka kuma da abin da ya shahi fakiha diyan marmari wa abba da abin da ya shahi makiyaya abba kenan abin da dabbobinku za su ci ko kuma ka kira shi da suna makiyaya Allah ce mata'al lakum wa li an'amikum, abin jin dadi ne a gare ku ku iyan adam da ku da dabbobin ku, daga ku yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Ayoyi na gaba Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa idza ja'ati sakha, fa idza ja'ati sakha, Allah ce tina musu lokacin da idan aka yi busa a cikin kaho busa na biyu, ita ce as-sakha, lokacin da za a yi busa busa na kaho. Maliki cewa lamma zakara Allahu amra al-ma'ashi, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani akan abin da ya shahi rayuwa, sai ce amara, sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayani akan abin da ya shahi kuma ranar tashin kiyama. Yanzu wannan tashin kiyama anan shine za a maka bayani, can a baya an mana bayanin ita ce wane ne kaza da sauransu, yanzu kuma anan za a mana bayani akan abin da ya shahi gobe kiyama. Liyatazawwadu laha bil a'mali salihah, saboda kowa ya dauki guziri da ayyuka managarta saboda wannan ranar ta kiyama wadda tana nan tana zawwa. Sannan kuma wabil infaqi, mutun yayi kokarin ciyarwa da aikata ayyuka managarta. To shine Allah yake cewa idan tazo as-sakha, as-sakha tu hiya as-sayhatu allati takunu anha aw takunu anha al-qiyama, ita ce busan da za a yi kiyama ta tashi. Wa hiya an-nafkhatu ath-thaniya, ita ce busa ta biyu. Wannan busan idan aka zo aka yi ta, babu wata rai face sai ta tashi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, Allah ce sai muka yi busa busa na biyu, saboda busa ne za a yi guda biyu. Na farko idan aka yi shi kowa zai mutu, waɗanda suke rayuwa a ban ƙasa a lokacin. Sannan idan aka zo aka yi busan nan na biyu, to daga lokacin kuma za ka ga mutane fa idhahum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun, sai ka ga kowa yana fitowa daga cikin kabarin shi zai tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala. To shine Allah yake cewa fa idza ja'ati sakha, idan busa ta biyu tazo aka yi ta, Ubangiji yake cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi, wannan rana ita ce ranar da al-mar'u mutum yafirru zai gudu min akhihi, game da dan uwan shi. Ai wannan shine babban wanmu da shi muke ji, wannan ita ce babbar yayarmu da ita muke takama, wannan shine wane ne wane ne, ƴan uwanmu ne waɗannan. To wannan duka a bayanin gidan duniya kenan. Idan aka je gobe kiyama aka yi wannan busa, yafirrul mar'u min akhihi, dukkan mutum zai gudu, ya harubu zai gudu ya bar dukkan wani wanda yake dan uwan shi ne. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa taji'u sakhatu fi hadha al-yawm alladhi yahrubu fihi min akhihi, ay min muwalati akhihi, dukkan wani majibincin lamari wanda kake ga cewa kana son shi a gidan duniya, wallahi zaka gudu ka bar shi. To wannan rana ita ce ranar tashin kiyama, saboda kowa zai gudu ga barin wani, saboda kar ma wani ya ganka ya ce kai ai akwai haƙƙina kaza kuna makamancin wannan, tunka akai wannan matakin sai dai an nemo ka in kai abin da yake ba daidai kin ba. Amma babu wani wanda zai tsaya ya rika wani talallaban wani ko kula da al'amarin wani ko kula da al'amarin wacce yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa qila innama yafirru hidaran min mutalabatihim iyyahu bima bainahum min al-itban, za su rika gudu saboda kowa yana jin tsoron kar a je a kwantolo abin da ya aikata a nan gidan duniya, wanda kuma tabbas in ka aikata sai ya faru. Abdullahi ibn Tahir al-Abhariyu yake cewa yafirru minhum lima tabayyana lahu min ajazihim wa qillati hilatihim, dan adam zai gudu ya bar kowa saboda yana ga cewa kowan nan ba bai isa ya tsinana mishi komai ba. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi, can Allah yake cewa a cikin suratul dukhan yawma la yughni mawlan an mawlan shay'a, ranar da wani majibincin lamari bai iya jibintan komai ga wani majibincin lamari. Sannan Allah ya ƙara da cewa yafiru al-mar'u min akhihi, sai ce wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi ay wa zawjatihi, ranar da mutum zai gudu ya bar matar shi. anan gidan duniya yana ga cewa dole bayan da za a yi sai sun rayu tare la'alla ma wani idan ta mutu kaga shi ma rayuwar shi gaba ɗaya ta shiga cikin wani yanayi ko kuma a idan mijin nata ya mutu kaga rayuwar ta shiga cikin wani yanayi wata ta yi zaman dirshin cewa ba za ta sake aure ko dan makamancin wannan to ana zuwa wanda duka kinibibin duniya ne ana zuwa gobe kiyama yafirru almar'u min akhihi wa sa'ibatihi wa banihi zaka gudu ka bar matar taka kana ji kana gani baka son ba wani abin da zai hada ka da ita mun tsallake aya daya ku yawa wa ummihi wa abihi mutun zai gudu ya bar mahaifiyar shi wa abihi ko mutun ya gudu ya bar baban shi wanda mahaifa da irin darajar da suke da kimar da suke da a cikin rayuwar kowanne ɗaya daga cikin mu da irin minna da suke da akan mu amma ana zuwa gobe kiyama za ka ga mutun ya gudu ya bar mammashi kai ka san wannan ranar ba ranar wasa bace ba ya firru mutun zai gudu daga mahaifin shi da mahaifiyar shi gaba ɗaya bar su wa sahibatihi ya gudu ya bar matar shi wa banihi kuma ya gudu ya bar diyan shi kaga waɗannan rukunai guda hudu sunan rukunan da suka fi komai muhimmanci a cikin rayuwar mutum musulmi mahaifiyarka kuma Allah da ita ya fara saboda girman daraja da take da irin girman sha'ani da al'amari da musulunci ya bata da ita addini ya fara Allah ya ce wa ummihi da mahaifiyar mutum da mahaifiyar shi wa abihi kuma da mahaifin shi za ka gudu ka bar su sai ya ce wa sahibatihi da matarka wa banihi sannan kuma da abin da yake ayyanka ne duka za ka gudu ka bar su Al-Hasan al-Basri yake cewa awwalu man yafirru yawm al-qiyamati min abihi yace Ibrahim zaka ga yace farko wanda zai fara gudun ma baban shi yace Annabi Ibrahim zai gudu bar baban shi farko wanda zai fara gudun ma dan shi yace shine Annabi Nuh alaihi salatu wassalam Annabi Nuh alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu labarin cewa lokacin da aka yi jirgin ruwa aka kwaso mutanen nan dukkan wani mai imani da dukkan wata dangin halitta aka kwaso min kullin zawjaini sunaini a cikin kowane kalan halitta na dabbobi ko na mutane aka dauko kuful guda a cikin kowane kalan dabba sannan kuma da masu imani aka zo su a cikin wannan jirgin ruwan nan to yanzu ana cikin tafiya sai Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai ya ga dan shi sai ya ce ya bunayyar kan ma'ana ya dan dana zo mu tayi tare wala takum ma'al kafirin da karka zamanto daga cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' yace a baba ya za a wannan ruwan ya rikice haka in zo in shiga cikin jirgin ruwa sa'awi ila jabalin zan tayi zuwa ga dutsi kaza ya'simuni min al-ma' shi zai kare ni daga wannan ruwa baba yace mishi a dana la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wannan ruwan da kake gani ba ruwan da aka sani bane ne yau da gobe wani al'amari na ubangiji babu wanda zai tsira sai wanda yake cikin wannan jirgin ruwa suna cikin tattaunawa wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin Allah ya bayyana wa Annabi Nuhu cewa dan nan naka ba mutumin kirki bane ba dan nan naka kahuri ne Annabi Nuhu zai gudu ma dan shi haka kuma Annabi Lot alaihi salatu wassalam zai gudu ma matar shi tunda matar shi mutum ne da banza ce kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin karshen suratul tahrim وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ذاتي ليس شيغا وتا تارين ماسو شيغا سابودا بوسو ايكتا ايكا الهيري با دك كسانچيوار كي ار غيدان سو واني كو دير واني كو ماتار واني كو ميكين واني wannan wanin ba zai iya tsinana miki komi a gaban Allah subhanahu wataala ba idan miki je da imani ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatima radiyallahu anha yace ya fatima salini min mali ma shi'ti la ubni anki min allahi shay'a ki tambaye daga cikin dukiyata abin da kike so in ina da in baki amma maganar wajen Allah ba zai iya yi miki komi ba kenan abin da ya shahi rayuwa abin da ya shahi addini kowa ne zai tsaya maka shi aiki babu hirin cewa mun mu ne ɗan gidan su wane ko ke ce ɗan gidan wane ko da makamancin wannan duka wannan ba wani hujja bace a gaban Allah subhanahu wataala sannan Allah yake cewa likullim ri'in minhum na ga kowane mutun daga cikin su kenan dan uwan ne kai kin ne a karan kanka a mahaifinka ne mahaifiyarka ce matarka ce danka ne kowan ɗaya daga cikin ku minhu a cikin su yauma izin a wannan ranar sha'anun yugunihi al'amari shi ya ishe shi ko wata kan shi yake al'amari ne ta ko wata kan shi yake babu maganar cewa a dubarin tsaya in duba wane yaya ko in ga su wacce yaya babu wannan al-imam muslim ya zo da hadisi daga aisha radiyallahu anha Allah kare ra gare ta wanda hadisin mun karanta irin shi a jiya wancan na ummu salama ne wannan kuma na aisha ne aisha Allah kare ra gare take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati huffatan urratan ghurla فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ما زال صلى الله عليه وسلم يكي تشوى زاء تارة متانية أبو بقياما حفاتا مرسا تاكلما عراتا مرسا كايا غرلا مرسا سلاتو قلت Aisha sai ta yi kiskirin ta ce to ya rasulullahi ar-rijalu wan nisa'u jami'an ya makin Allah da maza da mata gaba daya yanzur ba'dhum ila ba'din shashan su yana kallon shashi qala ya aisha sai manzo Allah yake cewa yake aisha al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'din al-amrin tashin kiyama ya wuce inda wani zai kalli wani yukasa mabi a gaban ka baratana haka gane cewa a wannan wane ne ko kuma wannan wacce ce a bai da kaya ko bai da fatar kaya a wani duk kirbibi ne irin na duniya ka tsaya kai ta sa mutane ido wane me yace wane wane me yasa wacce me ta sa wannan duka bayanin duniya ne a wancan ranar rana ce ta mutun kowa ta kan shi yake kuma ko a nan gidan duniya wani bala'i in ya faru malam za ka ga dadan ba ruwan wani da wani wani lokaci an zo an yi wani taro na amsan makamai daga hannun wasu 'yan tawaye an zo wajen bikin wani daga cikin wakilai ya shiga yana gwada makama ɗauko wannan a ce wannan shine kaza ana filmi ana wane ne ashe ko ta bam wanda an ballita tashi ne bata yi ba kawai malam sai taka ta wallahi dai taka ta dede kacan kacan tare shi wurin da su sarki suwa ne ne malam mutane da yawa watse wanda tai kayan jikin su ba sai da sabka kayan jikin su sai da sabka bari maganar takalmi kuna makamancin wannan to dan wannan bai taka kara kare ba akan bala'in tashin kiyama shine manzo Allah yake ce mata al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd al-amrin kiyama ya wuce inda wani zai rika dubin cewa wai wannan wane ne a gabana ko wannan wacce ce a gabana iya da kaya ko bai da kaya to wannan rana maganinta abu guda ne shine bawa ya tsaya ya aikata aiki managarci ya gyara alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yake cewa li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan mutanen a wannan rana al'amarin shi ya ishe shi Allah ya ce wujuhun yawma idhin musfira wasu huskoki yawma idhin a wannan rana ta tashin kiyama Allah yake cewa musfira zaka ga huskoki ne musfiratun yani mushriqatun mudi'a suna kyalli suna haske waɗannan huskokin kad amilat ma laha min al-fawzi wan-na'im sun aikata ayyuka managartan da suka samu dacewa da rahamar Allah subhanahu wataala da ka kalli huskan su zaka ga huska ne wanda yana sheki yana kyalli suna cikin yanayi na jin dadi wujuhun wasu huskoki a wannan rana yawma idhin a wannan rana musfira suna kyalli suna sheki suna haske Allah arzuta mu da haka al-imamu Dhahhak yake cewa min atharil wudu'i suna haske daga guraben alwallar da suka yi a gidan duniya saboda alwallar da kika yi a nan gidan duniya gobe kiyama duk wata gabar da kike wankewa ta alwalla haskenta daban yake da sauran gangan jikinki ki da huska da tafin hannaye da wannan kin tsintsiya hannu da abin da ya shahi kafafuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce al'umma ta gobe kiyama zan gane sa tsakanin al'ummomi gaba daya yace min asarin wudu ta bangaren gurabin alwala daga ya ga al'ummar shi ya san cewa wannan sunan al'ummata haula'i ummati manzo Allah zai gane al'ummar shi a cikin dubunnan miliyarrukan mutanen da aka yi a duniya a cikin al'ummomin da manzo Allah zai hudda al'ummar shi saboda gurabin alwala shine Abu Huraira da yazo da hadisi yake cewa fa man istata'a minkum an yutimma ghurratahu falyaf'al duk wanda yake ga cewa yana so ya cika hasken shi to in ka zo wanke gaban naka yanzu misali an ce tafin hannu a wanke daga yatsaka wannan zuwa nan idan hannunka to zama to idan hannun ya shiga ciki bangaren da ya shahi zira'in hannunka ya zama to guyuwar hannun ya shiga ciki shi da suka ce wani yana wankewa har wajen nan wajen to wannan kuma akwai mubalaga gaskiya ya wuce goma da iri amma dai ka sa guyuwar hannunka ya shiga ciki saboda haskenka ya zama to haske ne cikakke shi ne fa man istata'a minkum an yutimma ghurratahu falyaf'al to shi ne Imam Dahaka yake cewa min asarir wudu yake cewa Ibn Abbas yake ambata cewa min qiyamil layl daga cikin abin da zai sa mutum huskar shi ta yi haske gobe kiyama shine zamanto a cikin rayuwarka a nan gidan duniya akwai kaso na qiyamul layl da kake yi idan ka ce qiyamul layl ba dole sai ka tashi cikin dare ba misali kin san kina da yawanin barci ko kuma an kika kwanta da wahala ki iya tashi ko nan makamancin wannan shikenan lokacin da kika ƙara sallar isha'i ne kika dan samu tazarar lokaci ko da minti 15 ne tashi ki abinda Allah sauƙaƙe miki na sallolin nafila ko ki raka'a biyu a minti 15 din nan ki yi sallama ki yi wutirinki ko kuma ki misali raka'a hudu ki yi sallama a biyu ki sake yin biyu ki yi sallama in so ki sake yin daya a matsayin wutiri ko kuma ki ja su gaba ɗaya ki raka'a guda biyar tur sai ki sallama ɗaya tak duka zaki yin haka nan tun bayan sallar isha'i su ita ma qiyamul layl sunanta ita ma sallar dare sunanta to iya da ke mutum musulmi ya saba wa kanshi wannan saboda iya daga cikin halin ko kuma sifar mutanen kirki wanda ubangiji subhanahu wataala yake ambatawa kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil as'ar hum yastaghfirun a cikin dare suke tashi suna roƙon Allah subhanahu wataala akan ubangiji ya ji kansu ya taimaka musu akan aikata ayyuka managarta ya rufa musu asiri su ƙare da duniya lahiya ya ji kansu ya ji kan uwayensu sannan kuma ya rufa musu asiri ruha wa zuriyar su asiri dole da adam shine zai ma kai shi wannan amma ya zaman to kawai kai dare yana in ka kwanta ka fara shinkori halas la'alla sallar asbahi ma da kyar zaki tashi ko da makamancin wannan kaga akwai matsala ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana sabkowa saman duniya sabko wanda ta dace da girman Allah ya rika tambaya ina mai matsala a yayi mishi ina mai damuwa a huda shi daga cikin damuwa ina mai so a bashi ina mai neman kariya a bashi kariya kuma a daidai lokacin da duk ana mi ana barci ko kuma ana wasu abubuwan da la'alla ba barcin bane ma wasu hayaniya kawai irin na rayuwa to da haka mutum nan yake cewa Abdullahi ibn Abbas yake cewa ai wujuhu yawma idhin musfira yace min qiyamil layl a dalilin sallar dare da suke yi lalle tabbas mutumin da yake sallan dare iya daga cikin abin da zai sa mutum ya samu hasken fuska ko a cikin rayuwa ba za ka gashi turnuk ba za ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani annuri wani haske a saman fuskar shi a dalilin sallar da yake cikin dare kuma tana sa bawa ya zamanto ya samu garkuwa daga Allah subhanahu wataala ya zamanto ka samu garkuwa daga Allah baka da wani damuwa baka da wani matsala sannan lokaci ne wanda aiki ne wanda riya da wahala take shiga cikin shi saboda la'alla zaka iya tashi a lokacin da zaka yi wanda kuke cikin gida guda ba kwa bane san kai sabanin duk wani aikin da yake a bayyane to haka dai wuzuhun yawma idhin musfira ubangiji subhanahu wataala yake cewa wasu huskoki a gobe kiyama suna sheki suna kyalli malai cewa hiya wuzuhul mu'minina sune huskan masu imani dahikatun suna dariya ana ne masururatun suna cikin farin ciki mustabshira suna masu albishiri bima ataha Allah min alkarama na daga abinda Allah subhanahu wataala ya ba su na ni'ima da karamci cewa Allah ya ni'imta su ya karamta su suna cikin walwala da jin dadi wannan shine walwalan da babu wani bacin rai da yake biyo bayan shi sannan aka je shiga aljanna kuma duk wani abin da yake ba ba dadi a cikin zuciyarka Allah sai ya huda maka shi kai dai magana ta wani abin da yake da suna matsala kun yi hannu riga da shi sannan Allah yake cewa wujuhun wasu huskoki kuma yawma idhin a wannan rana ta kiyama alaiha akan waɗannan huskokin ghabara akan huskokin akwai kura da hayaki yani huskokin sun yi turnuk in ka gansu babu kyan gani ko a yara a yanzu yaron da ya je wasan ƙasa ya zuba ƙasa a kan shi yawa ne in ka gan shi za ka gan shi kamar wani ifritu min al-insi ga shi ga kamar shi to wanda yake kahuri a gobe kiyama huskar shi huska ce wanda take cike da kura take cike da wani hazo za ka gan shi babu wani alamar nutsuwa tare da shi a dalilin me a dalilin aikin da ya aikata na ba daidai ba a nan gidan duniya Ubangiji subhanahu wataala yake cewa tarhaquha zai lillibe wannan huskar kuma qatara ay kusufun wa sawadun zai lillibe wannan huskar ta mutumin da yake baibai da imani zaga huskan bayan ya kasance ga kura a samanta zai lillibe ta me wani baki za ta kasance huska ce baka irin sannan kuma ga wani kaskanci da yake ji tun daga cikin kokon zuciyar shi har zuwa gaban jikin shi gabaki daya a dalilin ayyuka na banza da aikata a nan gidan duniya Abdullahi dan Abbas yake cewa ay dhillatun wa shiddatun kaskanta da tsananta zai ji kalmomi na walakanci ka duba fadar Allah subhanahu wataala a ran da za a kai ƴan wuta a sa su gidan wuta sai a ce musu me islauha ku shiga gidan wutan na isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duka daya ku ka sani waye ja musu su suka ja ma kansu duniya suka dauka a matsayin wani kayan gabas alhali ba komai ce ba dokokin Allah suka dauka a matsayin abinda za su yi abinda su ga dama a cikin su ba dole bane sai an yi ko kuma an ki ba ayi wani hafadi zai rika yi yana ga cewa su za su yi tawaye ga Allah an tattanke rayuwar su an dame su haram bai kamata ba bai kamata ku da makamancin wannan sai ga cewa zai abin da ya ga dama to duk lokacin da kai abin da kaga dama kuma za ka ga abin da ranka baya so tabbas lalle huskokin da zai kasance gobe kiyama akan su akwai kura sannan kuma ga kaskanci wanda ya lillibe su da walakantuwa wannan huskokin Ubangiji yake cewa ulaika sune waɗanda humul kafaratul fajara sune al kafara jam'u kafir wannan sune kahure kenan al fajara jam'u fajir fajirai mutanen da ba sa jin has wa huwa al kadhibu al muftari ala Allah ta'ala shine mutumin da yake makariyaci mai kiran ƙarya ya jingina wa Allah ko a magana ko a aiki yanzu a magana nawa ake yi sai ga mutum dan yana ga cewa ya kwana biyu a cikin rayuwa kawai sai ya ce kaza a ce ai Allah ma haka yace kuma idan ka tare shi ka ce ai na Allah hodi babu ba zai iya kawowa ba yanzu a cikin hira buku ji mutane da za su ce ai Allah ma baya son kaza ko Allah ma yana son kaza ko Allah ma ya ce kaza alhali a ina Allah hodi sai zama to babu hujja akai to duk mutumin da zai ƙarya game da Allah subhanahu wataala wannan mutumin lalle tabbas makoman shi gidan wuta ne wajibin shi ne gaggauta tuba zuwa ga Allah wa qila al fasiqu wasu suka ce duk wani aikin fasikanci da mutum zai aikata da fajirci da ƙaryatawa ga Allah subhanahu wataala da dokoki wanda Allah subhanahu wataala ya gindaya da bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kasance haka yake makoman shi za ta kasance gidan wuta ne dan haka waɗannan labarai guda biyu Allah subhanahu wataala ya bamu na bayi mabambanta juna guda biyu bawa na fari shine bawan da ya aikata ayyukan alheri ya aikata alheri zai zo gobe kiyama huskar shi tana sheki a cikin nutsuwa a cikin amuntuwa duk furgicin da ake ciki da tashin hankali da ake ciki na tashin kiyama to zaka same shi su shi kuma a nitsa yake ita kuma a nitsa take ba ta da matsalan komai a dalilin abin da ta gabatar a gidan duniya haka shi ba mutumin da ya aikata ba daidai ba to zai zo a cikin yanayi na kaskantuwa da walakantuwa da nuna cewa shi ba kowa bane ba kuma haka ne a dalilin me a dalilin ayyuka da ya aikata na saba ma Allah subhanahu wataala a cikin rayuwar shi fatan mu Allah subhanahu wataala ya tursa samu akan aikata abin da yake so da abin da Allah baya so Allah ya raba mu da aikata shi wannan shine karshen suratu abasa kai tsaye sai mu je cikin suratul nazi'at ubangiji subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati gharqa wannan sura suratul nazi'at tana daga cikin surori wanda suke makkiya ne mala yace makkiyatun bi ijma' sura ce makkiya da ijma'in malamai ga baki da ba sabani sannan wannan sura ta kunshi kusan ayoyi 45 ta kunshi ayoyi 50 da ayoyi 45 da biyar ne ko da shida ne ko to ina ga sura nan ta ji ita ma wajen hadin ayoyin nan mun kuskure ta abasa ita aya nawa ce 42 go ina ga 41 nace jiya to shi anan mal haka rubuta 41 ne rubuta to kenan sura ce wadda tana da ayoyi 46 ita suratul nazi'at sannan kuma sura ce wadda take makkiya ce sannan ita ma kuma tana bin jerin waɗancan surorin suratul takwir da suratul infitar da suratul al-inshiqaq wajen bayani na abin da ya shahi tashin kiyama ubangiji subhanahu wataala yake cewa wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-rajifa qulubun yawma idhin wajifa wannan sura tana mana bayani akan abin da ya shahi su ma anan rantsuwa ne Allah subhanahu wataala yake a ce ubangijinka zai rantsi maka dan ya tabbatar maka da wani al'amari dama magana ce ta Allah ko bayan kasancewa ta magana Allah sai da Allah yayi rantsuwa Allah yace wan nazi'ati Allah yana rantsuwa da an nazi'ati mala'iku waɗanda suke fuzge ran mutumin banza gharqan fuzgewa ko kace dirmayaswa to wannan rantsuwa da Allah subhanahu wataala yi zaka ga ya rantsi da mala'ika ko can ya rantsi da rana can ya rantsi da wata can ya rantsi da kaza Allah iya da ikon ya rantsi da abin da ya ga dama me yasa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun babu wanda ya sai sanya wa Allah ka'ida Allah shi ke abin da ya ga dama fa'alun ne lima yurid amma yanzu da ni da kai kaga ba za mu rantsi da mala'ika ba za mu rantsi da rana ba za mu rantsi da wata ba za mu rantsi da takwaran kwatsa ba ko tarnatsa ko ka rantsi da babanka ko ka rantsi da mammakka duka wannan iya daga cikin asnaf na shirka ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahlifu bi aba'ikum kar ku rantsi da uwayenku kar ka ce mammata ko ka ce babana ko ka ce na rantsi da kakata duka wannan maguzanci ne man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsuwa da Allah ko kuma ya jaba ke shi shiru to shine Allah subhanahu wataala anan yake rantsuwa da mala'iku wanda suke fuzge ran kahuri dirmuyaswa yani aqsama subhanahu bi hadhihi al-ashiya allati dhakaraha ala anna al-qiyamata haqqun waɗannan rantsuwan da Allah ya gaba ki daya Allah ya yi su da dan ya nuna wa bayi cewa tashin kiyama gaskiya ne kiyaman nan inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lalle wani abu ne wanda yake yana zawwa babu kokonto akan zawwan shi me yake bukata ka shirya ka kimtsa ki shirya ki kimtsa sannan ko ba haka nan annazi'at sunni almala'ikatu allati tanzi'u arwahal kufari sune mala'ikun da suke fizge ranka huri fizgewa Aliyu ibn Abi Talib Allah kare ragare shi haka yake ambatawa Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Masruq da Mujahid suka ce hiyal mala'ikatu tanzi'u nufusa bani adama sune mala'ikun da suke fizge ran banu adam idan ran yazo huta za su fizge shi babu lallashi babu kwantar da hankali kawo fizge za su yi gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi ingantacce lokacin da dan adam ya zo barin duniya kana alƙawalin duniya za ka barta za ka fara samun alƙawali wanda shi ita ce rayuwa ta lahira ko kuma rayuwa ta barzakh wannan mala'ikun da za su zo idan mutumin ba na kirki bane ba ran fizge ta za a yi kahin aka inda za a fizge ran nan za a turo tawaga ta mala'iku dubunnai za su zo su zauna a gaban wannan mutumin da za a bishara shi wannan zaman da za su yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mutumin idan ya kalle su maddal basar zai gansu iya inda gane shi ya kare mata wannan mala'iku musu kare ba kuma za su zo sudul wujuh suna da bakaken huskoki yani daga ya ga suna durowa la'alla za ka ga ya fara kubce kubce ya fara ihu ya fara wane da sauransu la'alla to wannan mala'iku suna zawwa sai malakul maut ya biyo bayan su malakul maut shine wanda mala'ikan da aka wakilta mishi amsar rayukan bayi wannan mala'ika idan yazo zai zo da wani likafani baki irin kuma yana wari me za a yi rance za a huddo a sa a cikin wani likafani manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana zawwa zai fizge ran fizgewa fizge ta zai sai a dora sama wannan likafani sai a sama da ita to irin waɗannan rayukan sune rayukan da la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu bisammi alkhiyat la tufattahu lahum abwabus sama' ba a bude musu koyin sama ana zawwa da ran sai mala'ikun suke gadin sama ta farko kai tsaye za su fara la'anta wannan kuma ran wani la'ananne ne kazamtacciyar rai mai wari sai su komo sai su yi ƙasa da ita sai a kai ta can cikin sijjin a nan za a je a yi ta naɗa mata azaba har zuwa ranar da Allah zai tare kiyama to wannan shine wannazi'ati gharqa sannan wannashiqati nashta Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fuddaran mai imani nashdan a cikin nutsuwa Abdullahi da Abbas yake cewa ya'ani al-mala'ikatu tanshidu nafsal mu'min suna cire ran mutumin da yake mai imani su tattaro ta a hankali a cikin nutsuwa fataqbiduha sai amshiran yake cewa kama yunshaqul iqalu min yadil ba'ir kamar yadda ake warware dabaibayi daga kahuwar raqumi idza hulla anhu hankali za a cire wannan ran to shi Allah ya ce wannashidati nashida Allah yana rantsuwa da wannan mala'ikun masu zagiran mai imani nashdan kenan zagewa a cikin nutsuwa babu furgici babu tsoro kuma sannan a lokacin da za su huddaran da me suke mushi suna cewa la khawfun alaikum babu tsoro akanku babu furgici akanku babu damuwa akanku karka samu takura karka ji damuwa dan zaka bar duniya babu wani matsalan da zaka samu sannan ba haka nan kuma dangance da abin da ya shahi kiyama ka shirya wa ni'imar Allah subhanahu wataala da za ta same ka kaga anan nan baya gidan duniya ana ce mishi karka samu damuwa ka rabu da gidan fitina ka rabu da gidan damuwa, ka rabu da gidan ba daɗi, yanzu ka shiga wata rayuwa ta musamman, rayuwa ta jin daɗi. Wannan shi ne lallashin da za a ba dukkan mutum mai imani in ya zo mutuwa. Sannan ƙarashin wancan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bayan shi wancan mutumin wanda bai aikata alheri ba ga yadda aka mu'amalance shi, to shi kuma wanda ya aikata alheri ba fa haka za a mu'amalance shi ba shi. A shi wannan nashidati nashidani. Allah ce afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun. Maza lake cewa za a aiko da mala'iku bidul wujuh. Mala'iku ne malam masu fararen fuska, farare kal, suna kyalli, suna sheki, suna kamshi. Za su zo su zauna a gaban wannan mutumin da za a mishirin shi. Maddal basar, iya ganin shi, shi wannan mutumin mai imani. Ana cikin wannan zama sai mala'ikan mutuwa yanzu. A tare da shi a kowane likkafa ne, kuma an sa mishi turaren almiski irin na gidan aljanna. Likkafanin a karan kanshi kamshi yake. Sai ya amshi wannan ran, ya fudda wannan ran, sai ya dora sama wannan likkafanin nan. Sai ya ina da ita, sai ya sama da ita. Ana zuwa sama ta farko, mala'ikun sama ta farko sai su riƙa cewa madalla da ma'abucin wannan ran, raiwa da take a tsayyiba, annaqiyya, tsarkakakken rai, rai wadda take da mutunci da daraja, sai a buɗe mata ƙofofin sama sai ta shiga. In aka je na sama na biyu su ma haka su buɗe haka, sai an kai illiyin a dalilin aikin da ta aikata a nan gidan duniya. Da haka ɗan adam, darajarka da rishin darajarka duka yana da alaƙa da alaƙanka da Allah subhanahu wataala. Idan alaƙa ta zamanto alaƙa ce mai kyau, to darajarka ɗaukakakka ce a wajen Allah. Idan alaƙan ka ya zama to alaƙa ne mara kyau, to za ka samu cewa kai ba kowa ba ne a wajen Allah. Shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan nashidati nashda. Abdullahi ɗan Abbas ya ƙara da cewa ai hiya anfusul mu'minina inda al-mauti tunshatu lil-khuruj. Su ne rayukan masu imani, ana lallashinsu, ana tatsansu a hankali a lokacin da za a cire su daga jikin ma'abutansu masu imani. Yace wa zalika annahu ma min mu'minin illa wa tu'radu alayhi jannatu qabla an yamut. Babu wani mutum mai imani face sai an bujuro mishi da gidan aljanna kafin ya mutu. Fayara, sai yaga ma a'adda Allahu lahu min azwajihi wa ahlihi min al-huril 'ayni thumma yad'unahu ilayhi. Yaga abinda Allah mishi tanadi na jin dadi da nagartuwa a cikin gidan aljanna. Duk mutumin da ya zo mutuwa, abinda Allah zai nuna mishi kenan, kamar yadda Abdullahi Abbas ya bayyana. Da haka zai zamanto zai za a shirin shi, amma huwa mu'min, yana cikin halin nutsuwa, bai da matsalar komai. To wannan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala wan nashidati nashda. Allah yana rantsuwa da waɗannan mala'iku. Sannan wasabihati sabha, Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke ninkaya da rayukan masu imani, sabhan ninkaya. Ali ibn Abi Talib yake cewa hiya al mala'ikatu, yake cewa tasba'u bi arwahil mu'minin, sune mala'ikun da suke daukar ran mai imani. Ay taqbidu arwahil mu'minina, su dauki ran mai imani. Kallazi yasba'u fil ma, kamar mutumin da yake huto a cikin ruwa. Yanda ake huto a cikin ruwa a cikin nutsuwa, ba tare da kaji cewa ba ruwa kaza ya karce ni a waje kaza, a yanda wannan nutso da kake a cikin ruwa kana jin babu wani matsala, to haka su ma za su hudda ran mutum mai imani a cikin nutsuwa, babu wani abin damuwa tare da shi. Mali ce fa ahyanan yangamisu wa ahyanan yartafi'u, yake cewa yusallawnaha sallan. Za ka ga yanda mai wanda yake nutso cikin ruwa yake yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa, haka su ma za su zo ran mai imani, za su rika talallabarta, suna kaiwa suna komowa har su cire ta a lokaci a cikin suhula, yani a cikin sauki. Thumma yad'unaha hatta tastarih. To wannan yanda za a ba mutum mai imani kenan. Wannan shine ma'anar wasabihati. Kuma Allah yana rantsuwa da wannan mala'ikun da suke fudda rayukan masu imani, sabahan fuddawa, ko kace suke nutso ko ninkaya da rayukan masu imani, ninkaya kamar da Hausa suke ambatawa. ubangiji subhanahu wataala bayan ya rantsuwa da waɗannan mala'iku kuma sai ya ce fasabiqati sabqa, Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke rigayan shedanu bil wahayi, ta hanyar kawo wahayi. Ali ibn Abi Talib yake cewa hiyal mala'ikatu tasbiqu shayatin, sune mala'ikun da suke rigayan shedanu bil wahayi, ta hanyar kawo wahayi ilal anbiya'i alayhi musallam, zuwa ga annabawa. Ya daga cikin ɗabi'ar aljani a da, kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, suna tattaki ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har sai sun kai sama'u duniya, saboda su ji abin da za a aikata a ban ƙasa, misali a yau ko a gobe. Daga sun ji an ce kaza, wacce za ta yi kaza, ko za ta samu kaza, ko za ta rasa kaza, kowa ne zai yi kaza. Daga sun ciro kalmar nan, wanda ya jiyo kalmar sai hudi wanda yake ƙasar shi, shi ma na ƙasa sai hudi ma na ƙasar shi, haka sai a kai zuwa ga wannan kalmar a jefa ta a bakin boka. A dalilin wannan kalmar ɗaya ne ya samu ta gaskiya, manzon Allah ya ce sai ya yi ƙarya 100 ko 1000 a dalilinta. Sai manzon Allah ya ce kuma wala'alla, yana iya yiwuwa kahin wannan aljanin ya kai inda zai kai magana zuwa ga boka, yudrikuhu shihab, sai wannan mashin nan na wuta sai ya kai ya dirkake shi ya halaka shi. Idan kina zaune kika ɗaukan kin lokaci za ki ga tauraruwa kamar ta gitta haka. To wannan mashi ne na tauraru, rujuman lishayatin, wani shedani ne aka jefa. To wannan shedanu mala'iku suna rigayar su kawo wahayi zuwa ga abin da ke annabawa. Wannan magana Abdul Aliyu ya haɗe ta Ibn Abi Talib radiyallahu anhu da shi da Masruq da Imam Mujahid. Sannan Mujahid yake cewa hiyal mala'ikatu, yake cewa sabaqat ibn adam bil khairi wal amali as-salih, Allah yana rantsuwa da mala'iku masu rigai kenan, suna rigayan dan adam wajen aikata aiki wanda yake managarci. Wannan kuma aidama mala'ika ba san adam bane ba, ko ba haka ba? Su mala'iku Allah ya ce la ya'sunallaha ma amarahum, su ba sa'a ma Allah muha can da can nan da nan ana dan tattaba abubuwa. To sun riga, yani suna mala'iku ne waɗanda Allah yana rantsuwa da rigai-rigai, inda suke wajen aikata aikin alheri rigai-rigai. Wa qila tasbiqu bani adam ila al-amali salih fataktubuhu, suna rigai-rigai wajen game da abin da shaydan adam aikin alherin da yake rubuta shi. Wancan mala'ikun da muka karanta a cikin suratul infitar suna rubuta aikin dan adam rigai-rigai suke, yani kowa yana aikin da Allah ya sa shi. Imam Mujahid yake cewa al-mautu yasbiqu al-insan, yace hiya al-mala'ikatu tasbiqu bi arwahi al-mu'minin ila al-janna, Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke rigai-rigai wajen daukar rayukan masu imani zuwa gidan aljanna a lokacin da mai imanin ya bar duniya. Kenan da fasabiqati sabqa, Allah yana rantsuwa da wannan mala'ikun da suke rigai-rigai, yani suke gaugawa, gaugawan kuma gaugawa ne wanda yake cikin tsanaki, duk abin da Allah ya musu umurni to babu zancen daga gawa. Fal mudabbirati amra, Allah yana rantsuwa da mala'ikun da mudabbirat suke gudanar da al'amura, gudanarwa duk abin da Allah ya dora a hannunsu na wanda shi su za su kula da shi, to ba sa wasa a kan shi. Mudabbirat kenan, su suke gudanar da al'amura. Malik ala annal murada bil mudabbirat al mala'ika, yace fatadbiruha, yace nuzuluha bil halal wal haram wa tafsilihi. Imam Qatada yake cewa nazala bihi ruhul amin, inda Allah subhanahu wa ta'ala ambata cewa ai mala'ika Jibril ne ya sabko da alqur'ani mai girma. Kaga wannan umurni ne nawa na Allah mai girma da buwaya, iya abinda aka bashi daman ya dabbara ya gudanar shi ne abinda ya shahi wahayi. Wani kuma an bashi damar gudanar abinda ya shahi mai rayukan bayi, kamar misali malakul maut, mala'ikan mutuwa, kaga shi aikin shi ne kawai rayukan bayi. Akwai mala'ikan da Allah bashi gudanar da harkar ruwan sama, akwai wanda aka bashi gudanar da mai tahiyar da duwatsu, kowa da irin aikin da Allah bashi. To waɗannan mala'ikun su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da su a nan. Fal mudabbirati amra, ai al mala'ikatu wukkilat bi tadbiri ahwalil ardi fir riyahi wal amtari wa ghairi dhalika, dukkan wani al'amarin da Allah ya dora musu to suna kokarin kiyaye abun kuma da zartar da shi yanda Allah mai girma da buwaya ya musu umarni ba tare da rage ba ko kuma karawa to waɗannan sune rantsuwan da Allah subhanahu wataala yayi a wannan wajen wanda kuma duka rantsuwa ne akai da mi akai da mala'iku duka mala'iku ne Allah subhanahu wataala yake rantsiya da su sai Allah yake cewa a idza mitna wa kunna turaban a idza mitna afwan a idza kunna izaman nakhira a idza kunna izaman wai idan shin idan muka zamanto izaman kashishuwa nakhira rididdigaggu wanda sun rididdige sun kare shin za a komo a sake tayar da mu wannan shine abin da yake dauka hankalin kafurai suka kafirce wa Allah subhanahu wataala aka ce su yi suka ki aka ce ku bari suka ki bari aka ce tashi kiyama suka ce ba su yarda ba idan muka mutu muka zamanto kashishuwa za mu zo mu zamanto abin tayarwa to bayan ubangiji subhanahu wataala yayi waɗannan abubuwa yake cewa yauma tarjufur rajifa ranar da tarjufur rajifa mai girgiza za ta yi girgiza ko mai kara za ta yi kara wace rana ce ranar tashin kiyama yauma tarjufur rajifa Allah ya ce ranar mai girgiza ta yi girgiza ai al-idram ko kuma ka ce ranar da aka yi busan kaho na farko ya ce tatba'uha ar-radifa sannan kuma akwai busa na biyu wanda zai biyo bayan wancan busan na farko idan aka yi na farko kowa zai mutu idan aka yi na biyu kuma kowa zai taso thumma nufikha fihi ukhra ana busan nan kowa zai taso waɗannan duka bayanai ne da Allah subhanahu wataala da alƙawalin da Allah da tsarin da Allah subhanahu wataala ya ma duniya to idan aka zo aka yi waɗannan yawma tarjufur rajifa tatba'uha ar-radifa Allah ce qulubun wasu zukata yauma idin a wannan ranan wajifa ya'ani kha'ifa suna cikin hali wanda yake na tsoro da dardar saboda babu ranar da dan adam zai ga tashin hankali saboda ran tashin kiyama ka duba harkon sautu takwir idan shamsu kuwirat hasken ranan an limke shi ya dishi wa idan nujumu kadarat tauraru sun zubo sun watse wa idal jibalu suyirat duwatsu an tahiyar da su kamar komai dai bayan da ka saba ganin shi ba za ka gan shi to wannan ita ce ranar tashin hankali ga da'anan to shi da Allah subhanahu wataala yake cewa lalle wannan rana rana ce wadda qulubun yawa idin wajifa zukata suna cikin tsoro absaruha ganin wannan zukata wannan ida wannan mutanen khashi'a ganin su ya kaskanta akwai ganin da mutum daga kaga yana kallo kallo ne yake na shi da kanshi a cikin ranshi ya san cewa ya kaskanta to wannan tashin kiyama ne dan adam inda bai aikata alheri ba zai rika ma kanshi da kanshi irin wannan dube daga ka kalli ganin shi ka san cewa a kaskance yake to kasancewar lokacin ya zo karshe ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu ji karin bayani game da abin da ya shahidi ita tashin kiyaman nan za mu ga kusan karatun tunda muka fara bayani ne akan mi akan tashin kiyama shi kuma ya daga cikin karatun da yawa daga cikin al'umma ba su fiye son irin waɗannan abubuwa ba akwai wani ɗaya daga cikin malumanmu yana karantar da wani ahkamul jana'iz littafi ne wanda aka wallafa shi tun daga farko ƙarshe kawai mutuwa ne shi ne wata tsohuwa kullum an ta kama mutuwa an ta kama mutuwa an ta kama mutuwa wata ra'a kama ta ce kai ku kashe shi wannan banda hira mutuwa bai da aiki shi bayani akan abin da ya shafi mutuwa wa dan adam ko ba baka shi ba wajibi ne kai ka rika makanka saboda wani abu ne wanda sayudrikuka la mahalata sai ya riske ka babu makawa sannan kuma irin wannan bayani yana sa zuciyarka ta sake lissahi da take nada idan kana jin wasu abubuwa na ba daidai ba kana zuciyarka tana raya maka idan kana jin waɗannan bayanai zaka gane cewa a shewa akwai aiki ba na wasa ba wanda yake jira ka wanda kuma tabbas yana zauwa to insha Allah ta'ala wannan bayani bai kammala ba za mu sake jin ƙarin bayani akan abin da ya shafi tashin kiyama da irin matsayin da su kafirai suka ɗauka na cewa an sun mutu sun zama kashishuwa ai ba za a tayar da su ba wanda wannan kuma tabbas wani abu ne wanda yake sun kafirce wa Allah subhanahu wataala akan shi wanda kuma Allah ya kashe su akan wannan kuma Allah zai azabtar da su akan wannan kuma tabbas tashin dan adam a gobe kiyama gaskiya ne kai da babu kai aka yi ka dan ka mutu an tada ka me wahala a ciki shi Allah yake cewa ai mutun ya mutu mu tare da shi wannan shine abu mafi sauki a wajen mu daga babu aka yi ka dan ka mutu a gyara ka me matsala Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا 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 اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله